the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarfilu, gwamnatin tarayya ba za ta tuhumi Donald Trump shugaban Amurka mai jiran gado akan laifukan da take zargensa da su ba. A yayin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa na 47 a ranar 20 ga watan Janairu. Ƙungiyoyin manoma na Amurka suna son shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya kare musu wannan fannin daga alƙawarin da ya yi na korar baƙi marasa takardu masu tarin yawa. Amurka na dab da ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke Lebanon, a cewar jami'ai daga fadar White House.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tauka muhawara kan yunkurin gwamnati na sake ciwo wani sabon bashi ga kasar.
'Yan ƙasa suna cikin damuwa, kuma bayan haka cin bashin kamar ana ƙara musu wani nauyi ne, kuma an ce dama shi bashi idan yayi yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda kai abin da baka.
Haka kuma za a ji cewa kafin zaɓen shugaban Amurka mai jiran gado ya kama aiki a watan Janairu, tuni ya yi nisa wajen zayyana manufofin da gwamnatinsa za ta aiwatar na cikin gida. Kamar kowace safiyar Talata, a yau ma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai kawo ci gaban muhawara kan zaɓen ƙasar Ghana mai zuwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ba za ta tuhumi Donald Trump shugaban Amurka mai jiran gado akan laifukan da take zargensa da su ba, a yayin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa na 47 a ranar 20 ga watan Janairu. Mai shari'a Tanya Chutkan a Washington ba tare da ɓata lokaci ba a jiya Litinin ta yi watsi da tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump na ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekarar 2020 da ya sha kayi. Ta yi hakan ne bayan da lauya na musamman Jack Smith a cikin wata takardar kotu ya bayyana cewa wata daɗaɗɗiyar doka ta ma'aikatar shari'ar ƙasar ta hana a hukunta shugaban ƙasa mai ci. A wata takardar kotu daban kuma, Smith ya buƙaci wata babbar kotun nazarin hukuncin ƙananan kotuna a jihar Atlanta ta janye Trump daga shari'ar ɗaukaka ƙara da ake yi a kansa. Dama a baya mai gabatar da ƙara a shari'ar ya nemi a maido da tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump na ajiye wasu ɗaruruwan takardun bayanan sirri na ƙasa a gidansa da ke jihar Florida bayan da ya kammala wa'adinsa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2021. Ƙungiyoyin manoma na Amurka suna son shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya kare musu wannan fannin daga alƙawarin da ya yi na korar baƙi marasa takardu masu tarin yawa, wanda yin hakan zai shafi tsarin samar da abinci wanda ya ta'allaka akan baƙin da ke zama ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Ya zuwa yanzu dai jami'an Trump ba su ce za su ware wasu wajen aiwatar da matakin ba, a cewar wasu hirarraki da aka yi da manoma da ƙungiyoyin ma'aikata da kuma wanda zai jagoranci kula da iyakokin ƙasar mai jiran gado a gwamnatin Trump, wato Tom Homan. Kusan rabin masu aiki a gonakin ƙasar kimanin miliyan 2 ba su da takardun izinin zama ƙasar, a cewar ma'aikatar kwadago da aikin gona da ma'aikatan fannin kiwo da yawa. Trump ɗan jam'iyyar Republican ya sha alwashin korar miliyoyin baƙin haure daga Amurka a zaman wani ɓangare na alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓensa don ganin ya sake komawa fadar White House, wani mataki mai cike da ƙalubale da masu sukar lamiri suka ce zai iya raba iyalai da kuma kawo cikas ga harkokin kasuwancin Amurka. Amurka na dab da ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke Lebanon, a cewar jami'ai daga fadar White House da ma'aikatar harkokin wajen Amurkar. da yake magana da manema labarai a jiya Litinin. Mai magana da yawon hukumar tsaron kasar John Kirby ya bayyana tattaunawar da aka yi a birnin Beirut a kwanan nan a ƙarƙashin jagorancin jakadan Amurka na musamman Amos Hodgson a matsayin mai ma'ana, inda ya ƙara da cewa mun yi imani ana samun ci gaba a tattaunawar. A birnin New York a jiya Litinin, jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Danny Danon ya ce an samu ci gaba a tattaunawar neman cin matsagaita wuta da zammar kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da Hezbollah, wato mayakan 'yan Shi'a na Lebanon da ke samun goyon bayan Iran, amma ba a kammala tattaunawar ba tukunna. Ya kuma ƙara da cewa koma wace yarjejeniya aka cimma, Isra'ila za ta iya ci gaba da kai hare-hare a kudancin Lebanon idan ta kama. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan, Maryam za ta sake da labaran kashi na biyu. Kafin nan, a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tafka muhawara mai ƙarfi a kan batun ciwo sabon bashi, wani ɗan majalisa ya jaddada cewa ba yadda gwamnati za ta aiwatar da kasafin kuɗi ba tare da ciwo bashi ba. Kuma masana tattalin arziki suka ce ba kawai a ciwo bashin ba. Dole ne gwamnati ta fito da tsarin amfani da kuɗaɗen ta yadda al'umma za su ci moriyarsu. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Muhawarar ciwo sabon bashi da majalisar dattawa ta amince da shi dai na ƙara kamari ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan tsadar rayuwa, suna mai cewa a ganin su kamata a ce cire tallafin man fetur da aka yi zai daƙile zancen karɓo sabbin basussuka daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. A yanayin da ake ciki dai, musamman maganin sabon rancen dala biliyan 2.2 da majalisar dattawa ta amince da shi, masana da dama kamar ambassador Yasmin Zakari na cewa dole ne a wayar da kan al'umma dan takurawa gwamnati ta yi abin da ya kamata.
Mutane su fahimci irin halin da ake ciki, kuma mutane dama idan suna da awareness suka sami ilimin me yake faruwa, to su ne suke hada kai su takurawa gwamnati. A wayewa da mutane kai saboda su holding gwamnati accountable. So ita kuma gwamnatin Najeriya ta san cewa duk wani shawara da ta yanke to yana taba talakawa, ita ba dole ta ji wannan ba ta kai wani matsayi.
Ko menene wasu dattawan arewa ke cewa? Dan malikin Kabbi Alhaji Musa Abubakar ya ce
'yan ƙasa suna cikin damuwa, kuma bayan haka cin bashin kuma ana ƙara musu wani nauyi ne, kuma an ce dama shi bashi idan yayi yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda kai abin da baka so. So shi yasa muna ba da shawara akan ita gwamnati da yake bamu da ƙarfin da zamu ce kada a yi, so muga cewa shin in an ci bashin tun daga shi akwai bukatu da yawa, jama'a suna cikin neman wuta, ruwa, abinci da tsaro da sauransu, so kuma ana ta cin bashin ba a ga sun samu ba. To me yasa ba za a daina cin bashin ba a hito da wasu hanyoyi da 'yan ƙasa za su ganin cewa ita gwamnati ta kula da su?
A wani bangare kuma, dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Kankiya Kusada da Ingawa a tarayyar Najeriya, Abubakar Yahaya Kusada, cewa yayi
gaskiya ne abubuwan da aka faɗa, amma dai abin da nake so in jawo hankalin 'yan ƙasa shine yanayin kasafin kuɗin mu na Najeriya babu yadda za a aiwatar da shi kashi 100% idan ba tare da an samu ciwo bashi ba. Dalili shine shi kasafin kuɗin muna yin shi ne dama yana da gibi. Gibin nan yana faruwa ne saboda ba mu iya tattara adadin kuɗaɗen da muke bukata domin aiwatar da kasafin kuɗi. Duk lokacin da kake da bukatar ka aiwatar da abu kuma kaga samun ka bai kai abin da zaka aiwatar da wannan abin ba, to lalle akwai bukatar ka nemo bashi domin ka cika ta wannan abin da kake bukata. Abin da kawai nake so in kira ga 'yan ƙasa shine mu sanya rai cewa in Allah ya danan da 'yan shekaru za a kai lokacin da ba za mu ma ciwo bashin ba. Dalili idan kai ka dauki bashin da muka ci a shekarun baya, duk shekara wajen gabatar da kasafin kuɗi zaki ga wannan shekara ya rage kwarai da gaske. Trillion 1.7 yana nihin cewa mun sauka kwarai da gaske akan bashin da muka saba cewa na trilliyoyi da yawa. So muna saran cewa shekara mai zuwa zamu waye gari cewa ma zamu iya yin kasafin kuɗi ba tare da mun ci bashi ba.
Sai dai mai sharhi akan sha'anin tattalin arziki Alhaji Yusuf Aliyu ya ce ba a karbo rancen kuɗaɗe haka kawai.
Ai ba a karbo kuɗaɗe haka kawai, amma abinda muke tunani kuɗaɗen nan da aka ce za a karbo su a shigar da su cikin kasafin kuɗi, gwamnati za ta fitar da muhimman abubuwa waɗanda 'yan majalisa za su duba shi, sannan su ma mutanen ƙasa dole su duba kasafin kuɗin, su duba ayyukan da aka kawo kusa da su ko da ya shafi lafiya ko tsaro ko noma ko harkokin masana'antu ko tallan tarki.
A yanzu dai adadin bashin da ke kan Najeriya wanda ya hada da na cikin gida da na waje ya kai naira trillion 134.30, kwatankwacin dalar Amurka biliyan 91.35 a cikin zango na biyu na shekarar nan da muke ciki. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Agai da Halima Abdur'ub. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam tare da kashi na biyu na labaran duniya.
Hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin 'yan makonnin nan a Siriya sun yi matukar rage karfin kungiyoyin 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan Iran, duk da cewa suna ci gaba da zama barazana a cewar masana. Tun lokacin da aka fara yakin Gaza a watan Oktoban shekarar 2023 da kuma rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah a Lebanon, hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Siriya na karuwa a cewar kungiyoyin da ke sa ido. Kungiyar sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta Siriya da ke Birtaniya da ake kira SOHR a takaice, wadda ke da masu bincike a fadin Siriya. A makon da ya gabata ta faɗi cewa ta samu rahotannin hare-hare sama da 150 da Isra'ila ta kai a Siriya ya zuwa yanzu a wannan shekarar ta 2024. Iran, babbar kasar da ke goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad, ta jibge sojoji da yawa a ƙasar Siriya a shekarun baya-bayan nan da kuma ƙungiyoyin da ke mara musu baya da yawa, ciki har da ƙungiyar Hezbollah da kuma mayakan sa kai na Iraki da yawa. Gwamnatin Somalia ta ce za ta fara kwashe mutanen da suka tsira daga hatsarin kifewar wasu jiragen ruwa biyu dauke da bakin haure da galibinsu 'yan kasar Somalia ne, inda fasinjoji 24 suka mutu, wasu 46 kuma suka tsira. A yayin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, ministan harkokin wajen Somalia Ahmed Muallin Fiki ya tabbatar da alƙalaman mutanen da suka mutu sakamakon kifewar jiragen ruwan a gabar tekun Madagascar da ke yankin tekun Indiya a ranar Asabar din da ta gabata. Fiki ya ce yayin da hukumomi suka yi imanin galibin bakin hauren 'yan kasar Somalia ne, suna kyautata zaton akwai wasu tsiraru da suka fito daga wasu ƙasashe. Ya ƙara da cewa za a dawo da bakin hauren da aka tantance cewa 'yan Somalia ne zuwa ƙasarsu ta asali.
Dawladda Soomaaliya ay waday gaar ahaan safaaradeena Addis Ababa iyo Santa.
Yace mun yi kokari sosai a cikin kwanaki biyan da suka gabata, musamman ta hanyar ma'aikatar harkokin wajen kasar da ma'aikatan ofishin jakadancin su da ke birnin Addis Ababa. Sun ci gaba da tattaunawa da shalkwatocin su da kuma ofishin shugaban kasa. Suna yin aiki tukuru tare don gano hanya mafi dacewa ta kwaso waɗanda suka tsira bayan tantance ƙasashen waɗanda lamarin ya shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan nasarar da zaben shugaban Amurka mai jiran gado ya samu a zaben 5 ga watan Nuwamba, sai nan da wata biyu na Donald Trump zai kama aiki a matsayin sabon shugaban Amurka. To amma tuni ya yi nisa wajen zage na manufofin da gwamnatinsa za ta aiwatar na cikin gida da na shekaru hudu masu zuwa. Ga fasarar rahoton Carolyn Farsuti.
Jawabin yin nasara daren zaben shekarar
2024.
Za mu gyara komai game da kasarmu, kuma muna kafa tarihi bisa dalili a daren yau. Dalilin kuwa shine wannan.
Abu na farko muhimmi ga zaɓaɓɓen shugaba Donald Trump shine gyara batun shige da fice.
Lallai ne mu rufe kan iyakokin nan, kuma lallai ne mu bar mutane su shigo cikin kasar mu. Muna so mutane su sake dawowa ciki. To amma dole ne su shigo ta hanyar da doka ta tanadar.
Trump ya yi nasarar jan hankalin dandazon masu taruwa a yayin yakin neman zaɓe, inda ya sha alwashin ta sakiyar miliyoyin bakin haure da ba su da takardun izini a kowace shekara. Ƙwararru sun ce hakan zai lakuma biliyoyin dala, kuma akwai buƙatar ɗimbin ƙungiyoyi da wakilai, abinda har yanzu ba wani bayani a kansu. To amma mutumin da Trump ya zaɓa ya yi masa wannan aiki na kan iyaka, Tom Homan, ya shaidawa 60 Minutes cewa zai mai da hankali ga wuraren aiki ba wai unguwannin zaman jama'a ba. Muhimmin abu na biyu shine kawar da tsadar kayayyaki.
Haka zalika, bayan gagarumar dawowar siyasa a tarihin Amurka, za mu jagoranci tattalin arziki mafi girma a tarihin Amurka ƙarƙashin jagorancin Donald Trump.
Trump ya yi alƙawarin tsare-tsare na Amurka farko tare da kudin haraji kan kayayyaki da ake shigowa da su daga waje da soke haraji kan tagomashin Social Security ko tukuici. Sai muhimmin abu na uku shine gyara gwamnati.
Amurka ta ba mu amana da dama mai karfin gaske.
Da wannan dama ya nada mallakin kamfanin Tesla da SpaceX Elon Musk da tsohon abokin adawarsa a takarar shugaban kasa Vivek Ramaswamy su jagoranci tabbatar da ingancin aikin gwamnati yadda ake gudanar da gwamnati da yadda ake kashe kuɗi. Yanzu da rinjayen da 'yan Republican ke da shi a majalisar dattijai da ta wakilai, hakan zai tabbatar da samun sauƙin amincewa da mutanen da za a nada mukamman sakatarorin ma'aikatan tsaro da na tsaron cikin gida, kare muhalli, jakadun Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya da Isra'ila da sauransu. Kaɗan daga cikin mukamman gwamnati 4,000 da Trump zai nada. Nan da ƙasa da kwanaki 70 zababben shugaban ƙasar zai ɗare kujerar shugabanci, sannan ne za mu ga irin kamun lodayen gwamnatinsa a karo na biyu. To sai dai ko shakka babu zai kasance daban da abin da aka gani daga shekarun gwamnatin Biden.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya. Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya na da makonni biyu, mutanen Ghana kwansu da kwarkwatansu za su fito su banzama zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓar kansu sabon shugaban ƙasa da yake wa'adin shugaban da ke kan gado yanzu Nana Akufo Addo zai ƙare a cikin watan Janairu nan mai zuwa na sabon shekarar 2025 in Allah ya sa mun ganta. To yayin da wannan take faruwa, sai Hajiya Samira Bawumia, matar mataimakin shugaban kasa na yanzu kuma dan takarar shugaban kasa a wannan zabe a karkashin lemar NPP, ta fita ta je ta yi jawabi ga mutanen Zango, wato wanda galibi Hausawa da Fulani da sauransu ne a nan kasar Ghana din, inda kuma wannan jawabin nata ya jawo martani daban-daban. A wurin ta yi kokari ta tallata mijinta a wurin mutanen Zango da cewa in sun zabe shi zai abun tarihi.
Yayanku, ƙaninku, Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia, wai yana gaisawa da ku, kuma wai yana hannun Allah sa'ana yana hannunku. Abin da yake nema shi kuma kuke nema. Abin da yake nema na mu duka ne. Jama'a, cikin tarihin Ghana ga duka, yau ne farko a ce musulmi gashi bakin kofar sarauta, ku kama mishi hannun kofa.
Har kuma Hajiya Samira, wacce ta yi magana a cikin harshen Fulatanci da Hausa da Turanci, ta tunatar da mutanen Zango wasu daga cikin tarbaci da taimakon da suka kawo wa wannan yanki din ko kuma al'ummar Zango din ita da mijinta.
Mutuwa yara wasu gaba yau Zango namu ya kai mai muka ci. Abin alhari ake kawowa, yau da nake sayi nan da ban samu na yi karatun boko ba da Zango, ba mu da wani da ke saye muna da za a shi da mun jama.
Hajiya Samira Bawumia kenan, matar mataimakin shugaban kasa Muhammad Bawumia, wanda yake takarar zama shugaban kasa a karkashin lemar jam'iyyar NPP, yayin da take jawabi ga mutanen Zangon Ghana. To sai dai wasu mazauna Zango din irin su Bala Salihu ba su yarda da abin da suka ji yana fitowa daga bakin ta ba dangane da taimako da ta ce ta yi wa mutanen Zango din.
Hajiya Samira, mun ga kin zo cikin Zango kina kuka kina ce da jama'a kaman a vote a ba mijinki. To amma Hajiya Samira, ki tambayi kanki, kuna kan mulkin ga 8 years, me one development kuwa kawo cikin Zango, wani cin gaba Zango ya samu kanki da mijinki as vice president, me aka samu? Ba samu komai ba. Ke ɗan Zango ne, wato da ke ya fiki harkan Zango kuma ki taimaka da Zango, ko yayi ma kina taimaka mai ba mu sani ba, ya mai wani ke sa su ma manyan da suke aiki dake cikin officein kin nan to ba su kawo komai zango fa shi yasa wanga kukan da kike yin ga da kike giya da mutane abuwa aba Dr. Mahmudu Bawumia ya zama president is too late be possible is too late inda irin zuwan da kike yin kin taba yi mama wani shekara daya shekara biyu baya shekara uku hudu inda kin taba yi baya ma shi a ce ma oh matan nan gaskiya tana tura da gida zangon nan kukun kuna kuma kukun waye saboda shi ba ku harkar zango kun kiyaye zango yasa ki bar zuwa kina wani kukan karyar nan bai work it's too late ba mu haka lubu ya bude hey
haka ne to kamar yadda muka ce sauran makonni biyu ayi wannan zabe na shugaban kasa a Ghana da kuma ma zaben yan majalisun dokoki to yanzu dai campaign ya kan kama ko ina da yake haka na faruwa zamu saki mai da ku ga muhawara da wakilin mu na can Ghana din Redwan Abbas shirya mana tsakanin mutane biyu dake wakiltar manyan jam'iyyun guda biyu wato Usman Abdu na jam'iyyar dake mulki ta MPP da kuma Jibril Maisuro na jam'iyyar Adawa ta NDC ga cigaban muhawara ta su
majalisun shugaban kasa Mahmudu Bawumia ya tare maluma Ghana da duka including National Chief Imam Sheikh Usman Musa Rubutu yake zai gina musulmai Ghana muna da 60 region fa modern senior high school video yana da malan nasu na wurin har ko guda bai ba ko block bai ba ya for the video yana da shi kaga problem kike yin ga ko wani ji credibility na astic ina masai NDC ne kuma ina fadi yanda ko zai fadi ya fadi mutanen Ghana kaman zai gina musulmai modern senior school 60 region malan nasu na wurin da yayi wannan alkawali har wayo ina president John Dramani Mahama Allah kiyaye shi ya mu mutanen Ghana alkawci kuma lokaci na kafin 2016 tajin nan ana zuwa haji 110 million Ghana cedi 11,000 kina
na'am
yanzu ana zuwa haji 750,000 Ghana cedi kudin da 750 million under MPP administration abin da muke fadi wani kasan Ghana ta lalace isa muke ce muna so mu reset Ghana kasan Ghana ta lalace bashi mutani na kuka yana da wuya mutum ya samu yace abinci 3 times a day kuma ya lalace changing kudin mu abin komai duka yana hauni in muka yi wasa muka ba mutanen ga wangan mulki kuma sunan mu wayo land mu duka sun raba kansu bangalo sun raba kansu komai duka sun doki kamar da sun tomorrow mun yi alkawari cewa kamar ba inda kudaden mu ya bi duka
za ku bi ku nemo
mun bar law duka yi aiki
in gwamnatin ku ta hawo
insha Allah
bari mu duba lamarin cin hanci corruption yawa saboda duk waɗannan abubuwa sai ka rinka jin ana kukan cin hanci karban rashawa an sami jami'in gwamnati da kuɗi a gida wani ya ɗibi kuɗi a wuri kaza ga lamarin galamse saboda corruption ya sa an ƙasa hana yin waɗannan miyagun ayyuka waɗanda a wato duk ayyukan da ake gudanarwa ta barauniyar hanya na barin zo wurinka har yau ku ne ke mulki
barin ga ka duba from 1992 aka fara Fourth Republic wanda aka ce barayi ne sulasata su fi kowa declared by a competent court of jurisdiction ne NDC ba taba kama mutumin NPP ka ce an kai shi court wai yayi sata ba in da year in ka tuna garin ga muke 2008 aka fadi muna na current general secretary yanzu fifi kwete ya ce muna ku foya sata rejoicing bank of Ghana duka ya tere shi gare su amma suka zo su investigate su suka ce Ghana at 50 an sata police ko su investigate da suka zo baba kaji sun kama mutum guda ko a sunan shi karen gidan ba su sun kama ba
wannan ba dabi'an dukan gwamnatocin ba ne
ina zuwa da mu muka zo 2000 mun kama mutane da suka sata kudi
okay
vita sanu mun kama shi mutane su mun ka kama su sun te su sarka kowa ya gani kowa ya gani kaman gasuwan kansu court ya ce court financial of the state an kama su muka zo yanzu na yake maka magana ga akwai nan mace sunanta Sedinam Tamakulu ka san kantamanto wanda mutane ke sayar da kayan force da kaya kantamanto ya kone saka ce mass lock da kufo ya kawo aka sa annunsu su duba 90 million Ghana cedis shu court yace ta isata ta gudu ta tetura in John Dramani mama ya san shi da yazo fight corruption chief is very kamar fadi kamar yi zuwa kama ki domin kin sata ki fadi muna kamar gabin abinda court yace kenan ya kagani musan kamar ba kana da ne baya eh wanga barawo bane eh wanga barawo ne eh wanga isata u ababan da kai ka kai court court ce kamar ki kace ya isata gwada muna ababan da yace ka isata sai ka gwada ka abin da ce amma baka zama baya kala kowa eh ya isata u ai isata u garin ga muna da doka kuma doka ya gwada muna kamar partin da suka power suke sata kudi pa court kan su sarka ne NDC garin ga muke president ya fara fight galamse muka samu mutane NDC computer suka ce musu kamar hey suna fight galamse ku zo ku yi aiki muka zo jama'a mai zuwa bagu fili ku yi aiki in ta fara wannan makara ba mai shi karfi kenan bane
John Mahaman cewa ai zai gyara aikin
ba haka ne yace ba wai muna kamar yazo in yazo wanda aka kama su suna galamse na ya sake su
gaba da galamse to
ka ya sake su su fito amma ka gan ka zo gida ka ban matanka ne ka riga ku fada cikin daki ta zage su to sai yi alhaji kenan alija zamani alhaji haka ne indisi suke yi kido su fada mutane abu daban su to su fada abu daban video ya fito ba wannan magana video ya fito ga shala gani mutum
wannan kuma da aka iskita da kudi dololi a
kana zamanin da ka ce maka ta yi sata
wane mutum
ka ji an ce ta yi sata kudi na nige da shi gida nige da kudi na nige sai nace na tsaye na sa gida
a ganin ka kaga ya da
kudi na ni na je gida
na'am
ni na yi kina na samu kudi in dai ta ji an ce kamar she is corrupt ta yi sata na ga ce kamar ba da right ta yaji wannan kudi gida
na'am
in ka ji an fito wannan magana ce kamar ta sata wani kudi shaga wannan kudi gida daban ne eh sai mun lura da kudi gida shi bai gura kamar ya yi sata
amma ita ai minister ce
minister ne je gura ka ji an ce ta yi sata
su yannin nan na ku aikin kudi canjin kudi suke
canjin na gura maka ta ji an ce wai sai ita mata ita ma kudin ta ne mutane kasuwan ya kone ya ga ta ai ta maka da su mutane mata mu ga kasuwa ga kudin ga ta maka da su na ta miliyan ga su na ta da shi ta sa mata kunya na take ta ta turai Allah ya kiyaye ni su kuma an da zai ta komo garinga an kama ta kulle ta ba wanda zai ga na ta miliyan ga su ta kawo mu kudin mu
to ga NDC yanzu suna cewa ɗan sun zo duk waɗanda
mun ji 2000 da bin da fi wangawo yanzu mutane an waye wu ka ce da mutanen garinga kaman in NPP suka ci sun kore musulmai garinga duka ba ka ji wannan magana ba baka ji ba domin MP ba su so musulmai sun kore kowa ya ta garin shi baka ji wannan magana ba a ce da an karawa kamar in suka zo su su doki teku su kai kuma shi baka ji wannan magana ba a ce mu da kamar God is there sun bank duka ku fara doki baka ji wannan magana ba
zaka dubi yanayin wato jami'an gwamnati waɗanda a da in ka dubi yanayin su da irin abin da suke mallaka da yanzu da suka shiga gwamnati irin abin da suke
ka san sami kokuja to a blackwa
eh kwarai
ka san shi me tinani university
to
bai taba aiki ba bai taba aiki ba yanzu ka san kudin da yake da shi bai ga shi ba kana ka gan shi
ma sha bari mu koma wurin dan NDC Alhaji Jibril
mai suna ina sore da wani irin zuciya suka da yake yi
to
shi dan wani suke gobe mulki suke gwamnati zuwa kan ya yasa ku ga ta blackwa ya hai wani abu na aji
ai ko sace ya wani abu na ce ya wani abu na muka correct wanga na ce ya no ba mbar ga wanga ita na ce ya wani abu
ce ya wani abu amma rishe ya ci gaba
ba gaishe ku malamai to muna da shiri daya da ya rage mana wanda zamu kawo muku rana wa cewa ana kamar mako daya check ai wannan zabin na shugaban kasar Ghana saboda haka sai a jira zuwan wannan kashe na karshe yanzu muna godiya ga su bakin namu Usman Abdu na MPP da kuma Jibril Maestro na NDC da kuma musamman shi Ridwan Abbas da ya shirya wannan muhawara din daga can Akara a madadin su ne Ali Musam Sakuta a Washington ku huta lafiya
masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwa kenan a shirinmu na yanzu sai a tare maimacin shirin an zama kaɗan da hantsi kafin mu sallama muna taya ango da amarya Hassan Kabiru Bala da Hassana Salisu Suleiman murnar ɗaurin aurensu da za a yi a ranar 13 ga watan Disamba da ƙarfe 1 na rana a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarkin Musulmi a Kaduna Allah ya ba da ikon gudanarwa lafiya tare da ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Misar Fil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.